أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فشك بدا كراتو تتلاكا يوم شا شدا كوجا رمضان هجرة مريدة للمدار بين تبيو أولا مسلا شنا سيد خليفة ونسوف ونقر تماتو جهل وبي zamu tashi a hadisin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an Ali radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-khandaq bada Allah quburahum wa buyutahum dara kama shaghaluna an salati al-wusta hatta ghabat ash-shams wa fi lafzin li muslimin شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا ودنا اللفظ كانين دبن دبن وسو متفق عليه وسكما لفظ الإمام مسلم أجل سيهنسا شيكتين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الإمام أمير المؤمنين منقبات ترجمة صدق بايا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق يجي النبي الله صلى الله عليه وسلم رانا ياكن خندق yace yayin da a sanadiyar wannan gumurzu na yaki har aka shagalta daga sallar asar sai daga baya tukunnan aka mayar da wannan sallah ta zama qada'i aka biya to shine manzo sallama sai ya musu addu'a a jumla du'a'iyya addu'a ta yace mala Allahu quburahum Allah ya cike kaburukan su wa buyutahum da kuma gidajen su nara da wuta. Addu'a ce jumla ce du'a'iyya ba fi'lul madi bane kaman sallallahu alaihi wasallam da muke ta fada kabar irin su ghafarallahu lahu ko rahimahullah wannan jumla ce ana ce mata du'a'iyya baka duba zahirin fi'lul madi din kamar da mun yi bayani jama'a akan amfani da fi'lul madi ya zamanto mudari ko ya zamanto insha'i maimakon khabar kamar wannan hadisi kama shaghaluna an-salati al-wusta hatta ghabat ash-shams anan tashbihi din ya fadi sababi na yi musu wannan addu'a kaman da yayi wannan addu'a ne akan su to kada a zaci cewa addu'a ne aka musu haka kurum addu'a ce da suka cancanta a musu wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan waɗanda suke cewa kaf yana zuwa da ma'ana na ta'lili kaman yadda Ibn Malik ya rajjaha wannan a cikin alfiyarsa sun kafa hujja da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasu buru kama hadaku ay lihidaya tihi iyakum ku ambashi Allah saboda shiryar da ku da yi anan ma mala Allahu quburahum wa buyutahum nara لشغلهم ولشغلهم إيانا عن صلاة الصبح. sanadiyar sababin shagaltar da mu da suka yi har muka jirkinta sallar da asar lokacin sallar ta wuce, to saboda wannan Allah ya cike a kaburukansu da gidajensu da wuta. Nan hatta qabat shamsu, har sai da rana ta bace ba mu yi sallar da asar ba, ta bace ba mu yi sallar da asar ba. Wannan lafazi ne wanda yake muttafaqun alayhi, wanda Bukhari da Muslim kowannen su ya rawaito. Saboda haka ne bai yi takhrijin sa ba, saboda manhajin shi idan bai yi takhrijin hadisi ba, to yana nufin muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim da sun rawaito. Wa fi lafzin li muslimin, a wani lafazi kuma wanda Imam Muslim ya kadaita da rawaito shi, shine yace shaghaluna anis salati al-wusta, sai yace salati al-asri. Wannan salati al-asri nan shin mudraj ne cikin ruwa wadanda suka rawaito wannan hadisin, wani ne ya fassara as-salati al-wusta din, auko kuma lafazi ne marfu'i. Wannan yana ɗaya daga cikin mahalli da malamai suka yi sabani a kai, saboda galibin tafsiri to yana zuwa idiraji ne, galibin tafsiri a hadisi idan wani abu ya zo dunkulalle a ce ma'ana kaza ko a fassara, wannan yana zuwa da idiraji. Sannan idan aka ce wa lafazi mudraj an yi idirajin sa, to idan ba a faɗi wani abu wanda zai tantance shi daga wannan hadisi ba koyi ba, shine kaman wannan shaghaluna anis salati al-wusta salati al-asri, da ya ce a'ani salati al-asri, to wannan za ka gane gartagar idiraji ne. Rashin faɗan a'ani ko yuridu ko yuksidu salati al-asri, to wannan zai nuna maka akwai ihtimalin kasancewar lafazin ya zama marfu'i, akwai kuma ihtimalin idiraji. To idan ya tabbata marfu'i ne, to kaga kenan an dauke sabanin cewa salati al-wusta din, to ana nufin sallar al-asr ne, ana nufin sallar al-asr. Sannan al-wusta nan ismu tafdil ne muannasi na al-awsat, haka ce al-awsat shine mafificin abu, in ka tara abu wanda yafi a ciki shine al-awsat, shine wanda yasa cikin Qur'ani qala awsatuhum alam aqul lakum laula an tusabbihuna, kenan idan kace as-salatu al-wusta sallat da tafi kowace sallah daraja, ba kamar yadda galibi ake dauka idan an ce as-salatu al-wusta sallah ta tsakiya ba, ta tsakiya, saboda in kaje ka duba istiqaqin wawun da sinun da ta istiqaqin sa, harufan nan guda uku idan suka zo, to yana bada ma'ana na fifikon abu a cikin abubuwa da yawa ne. Sannan hatta ma'anar tsakiya da a Hausa muke bawa kalima ta wasa nan, to tana da alaka da fifiko ne, saboda duk abin da ya fi fifiko to za a sa shi tsakiya ne, za a sa shi tsakiya. Shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, ta ummatan wasatan dinnan cikin ayar da ta zo ne kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas, yadda wannan aya ta ce ku al'umma ne mafifita, to haka nan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, mun mayar da ku al'umma mafi daraja. To saboda haka daga wannan wasatin ne hatta ma'anan tsakiyan da akiya kalimar ta shahara da shi, daga asalin wannan ma'anan shi ne aka dauko. To shi yasa za mu so a ce ‘yan uwa masu karatu su nemi littafin ma'ujam maqais lugha na Ibn Faz. Wannan maudu'in da muke magana a kai shi ne muhimmancin wannan littafi, saboda galibinmu a harkar ilimi muna ganin idan muka iya nahau, muka iya sarfu, za mu iya warware duk matsaloli da suka shafi tafsiri. Wannan shi ne abin da ya shahara har Sheikh Abdullahi Gwandu radiyallahu anhu cikin muqaddimar shi ta Hisnul Rasim babban. Kusan akwai Al-Hisnul Rasim babban, akwai kuma muktasar din shi talhisin si wanda yayi kai guda biyu ne. A babban yake cewa ummul ulumi min abiha arhamu, ummul ulumi min abiha arhamu, annahwi wastima'u zaini aqwam. Ma'ana nahwu uba ne a ilimi gaba daya, as-sarf kuma uwa. Uba da uwa su ne suka haifi sauran ilmummuka gaba daya. Sannan yadda uwa ta fi kula da danta, ko da ya fi samun kula na uwa fiye da uba, to hakanan sarfu ya fi bawa sauran ilmummuka wato kula fiye da ilimin nahwu. Dalilin wannan shine ilimin nahwu kamar yadda ta'arifi na irabi muke dauka, an-nahwu huwa al-i'rabu, wal-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi. Nahwu kawai zai kawo ma wasalin karshe me zai baka, saboda kada kana kuskurawa wajen fadan wasu luka na karshe, har ana cewa wanda bai iya nahwu ba sakin taslam, kawai duk ƙarshen kalima ka dinga wakafi kana ba su sukun, shikenan asirin ka yi ruhu, ba za a gane cewa ka iya nahwu ko kuma baka iya nahwu ba. To saboda haka kaga mun tafi a haka, amma nahwu da sarfu su ne ginshiki asasi na fahimtar abin, amma akwai abin da suke ce mishi istiqaq. Kamar yadda da nahwu da sarfu a haɗe ne, aka samu wani malami Ma'az bin Harra ya ware ilimin sarfu a cikin nahwu, ya ka'ada mishi da mabahis nasa daban. To haka nan a cikin ilimin sarfu din kansa sai aka cire ilimin istiqaq. To shi wannan istiqaq din yana da alaka da lugha fiye da alakarsa da ilimin sarfu. To a wannan istiqaqi ne zaka gane su Larabawa suna bawa harufa guda uku ma'ana takamammiya guda daya, daga wannan ma'anan ne za a daddauko ma'anoni da yawa. To wannan shine maudu'in littafin Mu'jam Maqais Lugha. Saboda idan kana so ka san kalima, karka duba yawan harufan da yake ciki, a ciki ka zabi usuli harufa guda uku a ciki. In ka zaba asalin waɗannan harufa guda uku, in sun haɗu a gudaya wace ma'ana suke bayarwa. To idan ka gano ma'anar da waɗannan harufan suke bayarwa, shikenan ka futa, babu bibiyar abu. In ka ga wazani ne ya canju, kawai ma'anan wannan wazanin za ka bayar a asalin wancan ma'anar da ka riga ya ka sani. Yanzu misalin ka ce istakhlafa, harufa shida ne. To a shidan nan to kawai zaka bar hamzatul wasli, ka bar sinin, ka bar ta, ka dauki khalafa din kawai. To shi kha'un da lamun da fa din gundarin ma'ana me in sun hadu a gude wacce ma'ana suke bayarwa. In ka san wannan shikenan ba ruwanka. A gaban na istakhlafa yazo, akhlafa yazo, khallafa yazo, waye yazo, duk ba ruwanka. Ka san menene ake nufi gaba daya. To shine kaga anan hafizu ala salawati was salati al-wusta, kamar yadda kowanne abu akwai babba mafifici a ciki. Yadda misali watanni muke da su 12, aka ce watan Ramadana, watan Ramadana ko ranaku 7, aka ce ranar Juma'a, ranar Juma'a. Haka nan khamsu salawat, to cikin khamsu salawat wuce sallah ce ita kuma jagora mafifici. To wannan malaman sun yi ta sabani sai an koma shu'a littattafan shurahul hadith, za ga maganganun har wani yake cewa babu wani sallah cikin khamsu salawat, face sai da aka samu su malamai suka ce wannan sallar ita ce as-salatu wusta, ma'ana kurewan sabani kenan. Wasu ce sallar asuba ne ga dalilansu, wasu ce sallar azhar ne ga dalilansu, wasu ce sallar asr ga dalilansu, sallar maghrib ga dalilansu, sallar isha ga dalilansu. Har al-Imam Suyuti yake cewa hikimar da yasa aka boye takamammen wace sallah ce as-salatu wusta, yake saboda ana so ne kawai a kula da sallolin gaba daya. Dan yanzu mutane suka santa kawai ga sallar da mafi fifiya, za su karkata kan wannan, sauran kuma su dinga wasa da ita. Kamar daren Lailatul Qadri ne, aka ce ma 10 na ƙarshe ne kuma a cikin mutane sai aka barka, saboda kawai ka kula da wannan 10 ƙarshen gaba daya. To kamar wannan, to saboda haka anan kun ga shagaluna anis salati wusta salati asr. Wannan Aisha ma abinda ta tafi ra'ayinta kenan, kamar yadda al-Imam Malik ya rawaito cikin Muwatta, cewa Aisha ta ce as-salati wusta sallan asr. Abinda ake nufi sallar da tafi kowace kowace daraja. Summa sallaha, sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi musu wannan addu'a kuma ya fadi illa da dalilin da ya sa ya musu addu'a, kama shagaluna an salati wusta, to sai ya sallaci wannan sallah bainal maghribi wal isha, sai ya sallata tsakanin sallar maghriba, tsakanin sallar maghriba da isha. ولو عن عبد الله بن مسعود مسلم هر ينزي رويته daga hadisin Abdullah bin Mas'ud, wanda mun yi bayani akan sa baya daga cikin al-abadila al-abadilatul arba, kasancewa shi ya girme su ya dara musu. Sa Abdullah bin Mas'ud shine ya assasa makarantar Kufa ta tafi Kufu, wanda mazhabar Abu Hanifa ya fi dogara da wannan makaranta, kamar yadda Abdullah ibn Umar ya assasa makaranta ta Madina, ake rawaito Qur'ani a gunsa, ake rawaito hadisi a gunsa, ake rawaito a gunsa. To illa iyaka bambancin waɗannan makarantu guda biyu, makarantar Madina ta fi mai da hankali akan athar, kafa hujja da ayoyi da hadisai da nususi. Sannan kuma makarantar Kufa to ta fi mai da hankali wajen istinbatat, ma'ana kiyasi, ma'ana duba matsalolin da ba a yi nasi akan su ba, a nema musu gurbi kenan. To shi yasa a cikin al-madhahibul arba ba mazhaban da yake da wahala kamar mazhaban Hanafiya abuwali ba, saboda yanzu sauran mazhabobin nan da aka karance su kai sai ka fahimta, amma yanzu aka ɗauko ma wani litafi wanda mazhabar Hanafi ne da kin zama mutanen yanzu Malikiyyan ma kansa kaga ba karanta muka ya kare ba. yanzu wani kace masa a cikin littattafan Shafi'iyya littafi nawa yake da shi ba yi da littafi ko da a ce kamar yadda kake da Aftari da Ashimawi da Izziya da Risala irin wayannan na Shafi'iyya nawa kake da shi irin wannan na Hanafiya nawa kake saboda ilimi kusurin ilimin ya gaza saboda haka mutane suka takaita da littattafan mazhabansu alali inda za su dinga mukaranar mazhabansu da wasu mazhabobi hatta mazhaban da suke bi din ma sun fi fahimtarsa to kaman wannan ne to shine wani abu muhimmi a munasabar Abdullahi bin Mas'ud da ya kamata a yi magana a kansa akwai kira'a wacce ake nasabtawa zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud a ce kira'atu Abdullahi bin Mas'ud zaka ga wannan kira'a ta saba wa Qur'anin da yake hannu to su da a istilahin kufawa in sun ce kira'a to suna nufin tafsiri ne a ce kira'atu Ibn Mas'ud suna nufin tafsiri Ibn Mas'ud yadda Ibn Mas'ud ya fassara wannan aya misali aya ta kafara ta rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman fakafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahalikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin mutatabi'atin to wannan mutatabi'ati din tafsiri ne ba Qur'ani bane ba kira'a bane wannan ne ma aikin da shi Sayyidina Abubakar yayi wajen tara Qur'ani shine bambancin tara Qur'ani Sayyidina Abubakar da na Sayyidina Usman irin wayannan abubuwa muhimmi ne yana da kyau a dinga magana a kansu da kowanne sahabi a ayoyin da suke kunsa surorin da suke kunsa ya hada kalmomin Qur'ani wanda ake karantawa da sallah da fahimtarsa da tafsirinsa da wasu abubuwa da ya ji a kan wannan ayan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigen yanzu misali idan aka yi sharhan Izziya ba za ka ga asalin matanin Izziya za a sa bainul qausaini ba bainul qausaini sannan sai a yi sharhin ba sai kaga asalin matanin Izziya din da sharhin a ci a kuɗe za ka tantance tsakaninsu saboda wannan kaus din da aka sa to shigen wannan ne to saboda haka ne ku ji wannan magana kaya yana da muhimmanci saboda haka ne lokacin da Sayyidina Usman ya sa aka tara Qur'ani aka rubuta aka jarrata Qur'ani da duk ababe da ba sa cikin Qur'ani tafsiri da ra'ayoyin sahabbai da fahimtarsu da wasu hadisai da suka hada duk aka ciccire sai Sayyidina Usman ya ce to banda wannan Qur'ani wanda aka cire duk abin da baya cikin Qur'ani su kowa takardun da yake kusa ya kona to za ku ji a cikin littattafan Shi'a suna cewa Abdullahi bin Mas'ud yana ɗaya daga cikin sahabban da ba su yadda da Qur'ani mushafin da Sayyidina Usman ya tara ba hatta wannan misali wannan fitinannen jabbari yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake shiga cikin littattafai masa'a kitabul masa'id na Ibn Abi Daud yake daddauko irin wannan yake dagula kulakulan wadanda ba su da karatu a kai alhali nutfa ta sabani tsakanin Abdullahi bin Mas'ud da sauran sahabbai da suka wafaka wa Sayyidina Usman a tara sauran nusakh din na Qur'ani a kona shi Abdullahi bin Mas'ud cewa yayi a cikin waɗannan takardu akwai ilimi ta yaya za a kona ilimi ba yana ja da mushafin Sayyidina Usman bane cewa an jarrada mushafin da duk wani abin da ba Qur'ani bane ba da wannan yake ja ba
Nusar din da yake hannunsa shi Abdullahi bin Mas'ud, wanda har ake cewa ya ki bayarwa a kona duk. To yana ganin akwai fatoyi da tafsirai da wasu abubuwa ta yaya ilimi din za a kona shi. Ba yana inkarin konawan ba ne, salwantan ilimin da yake haɗe da waɗannan ayoyi da surori da sahabbai suka abin da game su da ayoyin Qur'ani, akan wannan ne ya ja da sahaba. Karshe dai ya gamsu ya mika takardun da yake gusa shi ma aka kona. To ragowar almajiransa, ragowar abin da yake hannu almajiransa waɗanda ba samu an kona ba, shi ne tsofin tafsirai suke rawaitowa a kira'an Abdullahi bin Mas'udi kaza, a kira'an Abdullahi bin Mas'udi kaza. Ragowar a wannan ne suke rawaitowa. To saboda haka shi wannan fitinin nan da yake kafa hujja da kitabul masahib na Ibnu Abi Dawud. Kitabul masahib fa ni ma wanda na sani littattafai masu suna kitabul masahib din nan sun kai 40 da wani abu. Ni ma wanda na sani fa. To ta yaya ka ɗauki ɗaya kawai daga cikin riwayar da ka gani na Abdullahi bin Mas'ud waye sai ka zo ka abin nan? A yanzu ko littafin nahwu ne, mas'alar da ka ga a dungule a wannan littafi za ka nemi bayaninta ne a wannan littafi daban. Ba yadda za a yi a mas'alar ilimi kawai ka dogara da littafi guda ɗaya ka ce za ka wurwure matsalar a ciki. A yi mun yi magana da wani daga cikinsu na ce kitabul masahib na Ibnu Abi Dawud, na ce ɗaya ne daga cikin littattafai sama da 40 wanda ni ma na sani wanda suka yi rubutu akan almasahib din kansa. To saboda haka ba zai yi a dogara da wannan littafin guda ɗaya kawai a wurwure iskailin gaba ɗaya ba. Sannan kuma wai ya kafa hujja da Sayyidina Usman da aka gama tara Qur'ani, aka jarra da Qur'ani daga duk abin da ba Qur'ani ba ne, aka cire a ciki tafsirin sahabbai da wasu asar da suka sassaka, aka kawo masa ya duba. Da ya duba ya ce yayi. Da ya ce yayi sai ya ce to amma akwai ragowar lahani, akwai ragowar lahani wanda Larabawa za su iya gyarawa. To shi ya zaci cewa lahan din Sayyidina Usman yana nufin khata'a ne, kuskure ne. Ba haka yake nufi ba. Abinda Sayyidina Usman yake nufi, Qur'anin an rubuta ba wasali ba duko. To saboda haka salon yadda za a karanta rubutun da ba duko ba wasali din, to su Larabawa da ke rubutunsu ne, to su za su iya karantawa. Haka yake nufi. Saboda Larabci akwai lahan ma'anansa kuskure, akwai lahan ma'anansa shine salon karanta, shine ma wanda yazo a cikin Qur'ani fi lahanil qawli dinnan. To bayanan lahan ba yana nufin kuskure bane, salo na karanta. Saboda haka Qur'anin rubutun yayi, saboda haka lahan din da yake ciki Larabawa za su kawwama shi, yana nufin su sun san yadda za su yi su karanta rubutu marar dubu kuma marar wasani. Shi yasa a yi kowanne musahafi cikin masahib din nan guda shida, wanda ko guda biyar wanda aka yi ijima'i a kansu. Akwai musahafin Madina wanda yake hannun Sayyidina Usman kansa, akwai musahafin Madina wanda yake hannun mutanen gari, akwai musafin Makka wanda aka aika Makka, akwai musafin Basra, akwai musafin Kufa wanda aka yi sabani din, shin akwai musafin Umman, akwai na Bahrai, akwai na Yaman, bayan su biyar din nan wayannan guda uku ake magana akan su. To saboda haka Sayyidina Usman kowanne musafi ɗaya fa sai da ya samu sahabin manzon Allah wanda yayi karatun Qur'ani ya sauke daga Baqara har zuwa manzon Allah, har zuwa Nasi, ya hada da wannan Qur'ani. In ya je in ya kai Makka, to zai tara almajirai ya koya musu karatun Qur'ani daga Baqara har Nasi, wani sauka biyu, wani sauka uku, a hannun tabi'an da suka karanta gun wannan sahabi, to su kuma tabi'ai a nan suke karantawa. Saboda ba yadda za yi a kai Qur'ani ba dugu ba wasali in ba malami ka iya karantawa. To shi sahabin da aka aika zai karanta wa ɗalibansa yadda ya ji manzon Allah ya karanta. Saboda haka harufan rubutun ba shi ne abin dogara ba, lafazin da shi sahabin yake karantawa da shi ne suke dogara. Ta nan ne kira'o'in suka dinga fitowa kowanne daban-daban. Ta nan ne suka fito. Misalin wannan shi ne kamar Abdullahi bin Umar. Abdullahi bin Umar yana cikin wayanda suka yi karatun Qur'ani a wajen Ubay bin Ka'ab. Ta shi Ubay bin Ka'ab din yana cikin waɗanda su hudu ko su biyar a ikhtilafu riwayat wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace a karanta Qur'ani a wajen su. To shine shi kuma Abdullahi bin Umar a gunsa ne Abu Ja'far al-Madani, ɗaya daga cikin al-Qurra'ul Ashara ya karanta Qur'ani. Lokacin fa duka Qur'anin ba dugo ba wasali. Har idan Abdullahi bin Umar bai samu fitowa tahajjudi ba, zai ce Abu Ja'far ya zo yayi limanci yayi wa mutane tahajjudi. Abu Ja'far ya yi khatima na Qur'ani a masallacin manzon Allah, yana tarawih yana tahajjudi adadi mai yawa na khatima, wanda shi Nafi'u kuma shi kuma abun Abu Ja'far ne yayi karatun Qur'ani ba iya adadi da yawa ya yi khatima. Sannan abun Nafi'u ne warshi yake karatu kanun yayi karatu har salsalar sanadin da har ya zo kan gunmu gaba daya. To ta yaya za ka yi kokonton wannan abu? A gani da Allah. To saboda haka duk irin wayannan abubuwa da za ka gani cikin kutubul masahif ko su riwayoyi ana nasabtawa Abdullahi bin Mas'ud, to wannan shi ne hakikanin abin da yake kasancewa. To shi ne shi Abdullahi bin Mas'ud din a wannan lafazi sai ya ce habasal mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an salati al-asr. Wannan daga hadisin sa mushrikai sun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tsare shi har ya shagalta daga sallar al-asr. Habasa din ne yayi aka yi tadmini ma'anar shagala shine yayi ta'adiya ta'ad fili da aka dauki ma'anar wani fili aka bashi, to zai yi ta'adiya da harfin jarri da wannan fili yake ta'adiya. Kaman wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum, akala din yayi ya dauki ma'anar damma, to dake damma yana ta'adiya da ila shine kawai sai aka yi ta'adiyan akala din da ila. Wala ta'kulu amwalakum, aka ce ila amwalikum, ai wala tadummu amwalahum ila amwalikum. Wannan shi suna kiran shi tadmini. Hatta hamarrat shamsu, har sai da rana ta yi jawu aw isfar ras, ko kuma ta kode, ma'ana rawin ne shamku tsakanin wanda lafazi ne Abdullahi bin Mas'ud ya fada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. سن شغلت دمو دغ صلاة تفي تفي فيكو يجي صلى العصر. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. الله يجيكي تشيكينسو da kaburukan su da wuta. Ana ajwa jam'u ne na jawf. Daya riwayar da ta zo kurubahu kuburahu, nan kuma ya zo ajwa fa cikinsu, Allah ya cika cikinsu da wuta kuma ya cike kaburukan su da wuta. Au ko kuma cewa yayi hashallahu ajwa fa hunna kuburahu nara, duk ma'ana daya ne hasha da mala'a duk cike cike abu ne cike abu ne illa iyaka bambancin su da bambancin su da mala'a a larabci idan ka ce mala'a a kwanon da ba komai ka cike shi da abu in ka ce hasha kuma akwai amma bai cika ba sai ka karasa cika shi shine bambancin su na lugha kamar ruwa ne rabin bokiti sai ka cike bokitin shine hasha ko kuma bokiti ne empty sai ka cike shi da ruwa shine mala kawai shine bambancin su amma duk ma'anan su daya ajwab kuma jami'i ne na jau shine cikin mutum jami'i na cikin mutum a wannan hadisin na daya yana nuna mana cewa a salloli akwai sallar da tafi akwai sallar da tafi kamar yadda a watanni akwai a ranaku akwai komai da komai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai yi komai da komai ɗaya ba a annabawa aka ce walqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd a manzanni aka ce tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd a mutane haka wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin ko ya tsunka ne ka duba zaka ga duk da duk daban-daban ne to wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala haka sallolin su ma yayi su haka sannan ciki akwai wacce ce ta wacce ce tafi sauran gaba daya kuma tafi su a lada tafi su a daraja da komai da komai wanda an yi maganganu da yawa kamar da muka faɗa har wasu suna cewa ma babu wata sallah babu wata sallah face an ce ita ce as-salatu al-wusta sannan wasu karshe suka da wannan riwaya wanda ta Aisha ta ayyada kuma cewa wannan salati al-asr din marfu'i ne ba mudraji bane saboda haka da yawa malamai daga baya suka saki waɗannan ikhtilafat sai suka zo suka yi ruko da wannan riwaya ko da akwai ihtimalin idraji mu dauki cewa Abdullahi bin Mas'ud au kuma mu dauki cewa Sayyidina Ali to su ne suka fassara salatul wusta wanda su suka rawaito hadisin to shi wanda ya rawaito hadisi ya fi kowa fahimtar wannan hadisi wannan kenan muka sallama cewa idraji ne mudraji ne Sayyidina Ali ne ya fassara Abdullahi bin Mas'ud ne ya fassara su da suka rawaito hadisi to su din sun fi kowa fahimtar me manzo Allah yake nufi kuma akwai ihtimalin cewa in su suka fassara ma sun ji fassaran ne a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a cikin sallan asuba ne a kuma cikin sallan azhar ne duk wannan al-Imam Malik ya basu ya dawo kan wannan riwaya sannan kuma wannan hadisin yana karantar da mu cewa ja'izi ne aiwa wasu addu'a haka ko nan mugunta Allah ya halakar da su ya sa wuta kaza wanda zai zamanto ja'izi ne idan su suka sabbaba abinda za a musu wannan addu'a da wannan ka duba riwayoyi da yawa suna nuna wannan kaman riwayoyi na kunut nawazi suna nuna wannan cewa manzali sallama yayiwa quraishawa addu'a lokacin da aka tsare sayyidina usman a makka kaman yadda yake kunut da ake ce ma kunut nawazi akan su haka nan wasu kabilu da ake kiran su abin na uku da ri'al waɗanda manzo sallama suka zo suka musulunta a gunsa sai ya hada su da sahabbai su je su karantar da su su ilmantar da su kuma ya hada su da raƙuma ya ce su je ba su da lafiya su sha fitsarin wannan raƙumi su sha nonon wannan raƙumi suna bukata su yanka su ci nama sai suka je suka kashe wannan ƙurrawu da aka hada su din suka kora raƙuman kuma suka tafi.
zalla yasa ana ya dinga addu'a a kansu har aka je aka same su aka kama su aka dawo da su. Akwai dalilai da hujjoji da yawa. Akwai wata mata ta yi wa Sa'ad bin Abi Waqqas kariya a Kufa, shi ne ya ce, Allahumma in kana takdhibu alayya fa'ami basaraha waqtul hafi ukuri dariha. Abinda ta fada din nan idan kariya take min, ka makantar da ita kuma ka kashe ta a tsakiyar gidanta. Sa'ad bin Abi Waqqas shi ne wannan tsohuwar ta makanta. Akwai rijiya a gidan, ana ɗiban ruwa tana lalimi-lalimi ta fada cikin rijiya. Kwana dai biyu ma ba ma san da ta mutu, kuma musulma ce. Ta je sa idan mutane sharrunsu ya yi yawa, haka ga ba za a iya kubuta da sharrunsu ba sai ta hanyar yi musu addu'a irin wannan a shar'ance jaizi ne. Amma makarimul akhlaq yana cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wannan jawazi layin sa daba. Eh, wannan hadisin yana nuna mana, yana karantar da mu wannan. Sannan kuma hadisin yana karantar da mu idan sallah a wani sababi a sanadiyar wani aiki muhimmi wanda ya shafi al'umma gaba daya, jaizi ne a dan jinkinta sallah. Idan aka ga cewa barin aikin zai sa al'umma su salwanta ko su rasa wani abu muhimmi, a ce bari mu yanke wannan batu mu zo mu yi sallah. To kafin a yi sallah, to al'umma za su rasa wani abu muhimmi, to jaizi ne a jinkinta sallah. Saboda yanzu a wannan lokacin inda suka ce za su tsaya su yi sallah, a wannan lokaci za su samu matsala, za a kashe mutane da yawa. To duk waɗannan abubuwa ababe ne wanda za mu fahimta cikin wannan hadisi mai albarka. An Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala aitamma annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama fa kharaja Umar fa qala as-salata ya rasulullah raqada an-nisa'u was-sibyanu fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqulu lawla an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bi hadhihi as-salati hadhihi as-sa'ah. Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Abbas bin Abdul Muttalib, wanda shi ya musulunta ne yana karami gabanin mahaifinsa Abbas bin Abdul Muttalib ya musulunta, yana karami ya musulunta ya koma Madina ya bar mahaifinsa. Mahaifinsa kuma bai musulunta ba sai dabda fadu Makka, tukuna ya musulunta. A baya mun yi tarjamarsa, yana daga cikin al-Abadi na Tulaba. Sannan shi ne habun umma wanda ya fi kowanne sahabi sanin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Mun yi tarjamarsa daga baya. Ga kuma mutum ne Allah ya bashi hadda, har mun yi bayanin kissar Khawarijawa. Sai na Ali ya yi shawara ya ce wa zan tura musu ya je ya yi muqabala da su ya dawo da su kan gaskiya. Shi ne sahaba suka ce ai ba wanda zai iya ja da su sai Abdullahi bin Abbas. Shi ne yana zuwa sai ya ce da shugaban nasu, ana ce mishi Qatari bin Shuja'a. Ya ce masa kai mawaki ne, suka karanta wata kasidar ka doguwa da kanar zama. Sai ya dauko kasida mai baiti ko 70 ne ko 100 da nawa suka ce ko 170 ne, yana rera kasidar Abdullahi bin Abbas yana ji. Sai da ya gama kasidar gaba daya, shikenan sai ya dauko kasidar, ma'ana yana gamawa ya haddace, ya rera kasidar daga farko har karshe, bai kaddama wani baiti ko ya akhara shi ba, baiti baitukan da suke a jere haka ya karanta biji daga farko har ƙarshe.
kawai da yayi wannan yace to a fara daga nan kawai mutane daga cikin kawarijawa mutane 700,000 suka ware suka dawo bayan su gaji duk abin da ya fada sun yarda tun ba fara ma mu gafa nan ma tukuna mutum ne ajiyi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi hazaka radiyallahu anhu ma qala itamman nabiy sallallahu alaihi wasallama yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiga dare ai da khala fil atama ana cewa idan fi'ili ya zamanto ba mudha'afi bane to ana gina shi ala wazni af'ala saboda a ce abu kaza ya shiga cikin abu kaza misalin ka ce aymana zaidun abinda kake nufi dakhala zaidun fil yaman idan ka ce abu sara zaidun dakhala zaidun fil basra in kace ashi ama zaidun dakhala zaidun fi sham ma'ana a cikin sunan gari za a gina wazanin af'ala in ana so a bada ma'anar mutum ya shiga cikin wannan karin haka ne in ya shiga cikin wani abu daban yanzu misalin kace asbaha zaidun ma'anansa dakhala zaidun fi sabahi ne to idan fi'ilin mudhaf ne to sai ka gina shi ala wazni ifta'ala kamar shine wanda yazo anan i itamma annabiyyu ay dakhala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fil atama atama din dare ne ma'ana manzo yayi jinkiri ya shiga cikin dare sosai bai yi sallar isha ba fa kharaja umar sai umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya fita fa qala as-salata da nasaba as-salata al-igra'i ana shi ne ka kawo ismi mansubi ka cire amili shi kana nufin a kula da abin ko a zo a yi abin kamar mai kuduba ne zai ce as-salata ya ibadallah mana jama'a fa a dinga kula da sallah a maida hankali akan sallah ko al-amanata ya ibadallah ko al-amanata ko as-sidqa ya ayyuhan nas mana igra jan hankalin mutane akan kula da abu to shine ko ka kawo shi yadda yazo a wannan hadisi as-salata ko ka maimaita kace as-salata ko kai atafi kace as-salata was-salata akwai lokacin da amilishin jaizi ne ka cire shi akwai lokacin da kuma wajibi ne ka cire shi to saboda haka anan kuskure ne kace as-salatu ya rasulullahi as-salatu as-salata mafulu bihi ne lifili al-ma'zuf lokacin sallah fa yayi ya manzon Allah shi jima'in sa lokacin sallah fa yayi ya manzo Allah raqada an-nisa'u dare yayi yadda har mata sun kwanta was-sibyanu yara ma sun kwanta dare yayi anan kun ga raqada bai ce raqadati an-nisa'u ba wannan zai nuna ma ingancin mazhabar Ibn Malik wanda yana ganin cewa a mu'annasi haqiqi ma kawo alamatu ta'anisi ba wajibi bane in kaga dama zaka ce ja'al banatu darafi ne mai kyau ba kuskure a ciki wannan tadin ba wajibi bane to saboda haka ne zaga qur'ani waqala niswatun fil madinati waqala kuma niswatun ba waqalat niswatun ba duk da wasu suna cewa anan niswatun din ismu jinsi ne ba jami bane ismu jinsin kuma baya daga cikin masalar da muke magana akai na sabani Ibn Malik alfiyasa ya tara abubuwan da suke da ma'anan jami wajen su shida ko bakwai amma su shida su bakwai nan dunkulallu ne idan ka ware kowanne daga ciki za su kai goma sha hudu duk amma a baiti da ya hada su yake cewa wata umma jami'in siwa salimi min muzakkarin katta'i ma'i da labin shikken ya ga ma'ana jam'in kawai ya cire jam'ul muzakkar salim ne shi wannan dole ka ce ja'al muslimuna ja ka kawo da tazkiri dole amma in ka cire wannan to sauran ko ka ce ja'a ko ka ce ja'at to da yawa malaman nahwu sun masa ja kun san shi ibnu malik din abinda ya bambanta da sauran magabatansa malaman nahwu ya yana istidlali istishhadi da qur'ani yana istishhadi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wasu da suka zo daga bayansa suka ce istishhadinsa da qur'ani wajen tabbata ko karrara misaloli na nahwu daidai ne amma istishhadinsa da hadisi ai hadisin ba a tabbatar da cewa shin rawi ya rawaito da lafazin da manzo ya faɗa ne ko kuma ya rawaito da ma'ana idan ya rawaito da lafazin da manzo ya faɗa to wannan kaci ma afsahul arab ne manzo ya fi kowa iya larabci lafazin hadisi zai zama hujja a nahwu amma akwai ihtimalin ruwatu sun rawaito hadisi da ma'ana ba da lafazin da manzo Allah ya faɗa ba sannan idan kuma ya tabbata lafazin shi ma sahaba dake su ma al-arab ne larabawa ne sun rawaito da lafazin manzo sallama to akwai ihtimalin waɗanda suka rawaito a wajen sahaban su ba su rawaito da lafazin da suka ji a gun sahaban manzo ba shine wani malamin mu yake cewa abin da ya kamata wato akwai aiki akan mutane yace ya kamata a yi research a yi bincike a gano hadisan da aka rawaito da lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai su shiga cikin hadisan da za a yi istishhadi da su a nahwu ko sarf ko lugha umuman wanda kuma aka ga alamomi da dalilai da suke nuna cewa da ma'ana aka rawaito to wannan ba zai iya zama a kafa hujja da shi a matsayin irabi ko kuma sarfu ba to misali dai anan ga isnan raqadan nisa'u irin sa ne zuwa cikin qur'ani yayi wannabi idza ja'akal mu'minatu ba wanda suke wa ibnu malik itiradi suka ce ai an cire ta din anan saboda tsakanin fi'ilin da fa'ilin maf'ulun bihi wannan ka din ya raba wannan kafun din maf'ulun bihi kaman abinda ibnu malik yake faɗa ne atal qadiya bintul waqifi tsakanin ata da kuma bintu din wanda mu'annas ne hakiki to a maf'ulun bihi al-qadi din ya raba su saboda haka zaka iya cewa atal qadiya bintul waqifi ko kace atatil qadiya bintul waqifi suka ce yayi wa nabi idza jaa kal din nan shine ya raba tsakanin fi'ilin da abuna amma la kulli hal mazhabin ibnu malik shine yake da inganci saboda daga cikin wannan raqadan nisa'u wa sibyan fakharaja wa ra'suhu yaqturu sai manzo sallama ya fita kansa yana duga ruwa yana dugon ruwa a kansa yana zuba alamun kawai yana wanka ya fita ya kulu kuma yana fada anan hal ne guda biyu fakharaja wa ra'suhu yaqtur hal ne jumla ismiya haliya sannan fakharaja ya kulu hal ne jumla fi'iliya kowane hal ne guda biyu mana ya fito ruwa na dusa a kansa kuma ya fito yana magana yana cewa laula an ashqa ala ummati ba dan ba na so kuntatawa al'ummata ba au ala nasi ko kuma zo cewa yayi ba dan ba na so kuntatawa mutane ba
la'amartuhum bihadhihi ssalati, da zan umarce su wannan sallah, yana nufin sallan isha, hadhihi sa'ata, wannan lokaci. Surau hadisi suna cewa lokacin ya kai kamar karfe 10 haka. Mun karanta shigen hadisin nan, mun yi bayani a baya, ya kai kamar 9:30 ko karfe 10 shine asalin lokacin sallan isha. Amma idan aka tsaye da lokacin, aka ce wannan ne lokacin sallan isha, wani bacci zai kwashe shi gabanin yayi sallan isha. To saboda haka wannan hadisi na karantar da mu mafificin lokacin isha shine wannan lokacin. Shi yasa har yanzu a masallacin Maulana Sheikh Muhammad Ibrahim zaka ga sai an jirkinta dukkari an gama sallar isha su suke yi, kuma sun gada a wajen sa ne tun zamanin sa. A wata nuska akwai babi gaban wannan, babun fi shay'in min makruhati salah, a wata nuska kuma babu wannan, kawai kai sai aka ci gaba da hadisin an Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimat as-salatu wa hadara al-asha'u fabda'u bil asha'i wa anibni umara nahwu. Aisha radiyallahu ta'ala anha tace daga annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimat as-salatu, idan aka yi iqama aka tsaida sallah, wa hadara al-asha'u aka kawo abinci kuma na dare, abinci na dare yazo, fabda'u bil asha'i, to ku fara cin abincin tukunna a sallah. Abinda yasa wani zai dinga bibiyan abincin a rai, cewa nutsuwa wajibi ne a cikin sallah, to idan aka ci abincin babu wani abu daban da zai bibiya a cikin ransa, ta shi yasa aka ce a fara da cin abincin tukuna, sannan kuma sai a yi sallan isha. Wannan yana nuna maka tumanina nutsuwa a cikin sallah wajibi ne. Shi yasa ake so idan mutum zai yi sallah, duk abin da ya san in ya shiga sallar zai shagaltar da shi, ya tsaya ya aiwatar tukunnan ya fara sallah. Wani ne kun yi alkawari da shi da Allah ka shiga sallah zai kira ka a waya, to ka kira shi kafin ka shiga sallah, ku gama maganar da za ku, ko kana da wasu waya da muhimmai da kake so ka yi, duk ka aiwatar da duk uzurin da zai sa ka yi tunani a cikin sallar ka, tukunna ka shiga cikin sallah. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake riyada har a zo a samu maqamul muraqaba da mushahada. Saboda asalin sallah shine kasance kana yin sallah da zuciyarka da gangan jikinka, idan kuma sallarka ta hada zuciya da gangan jiki, to a zuciya din ba tunani zai zama, abinda goshi yake yi ko gwiwa ko harshe, to shine a wannan abin shine zuciya yake yi. Saboda haka sufaye ma su a gunsu, duk wata ibada da kai a ranka akwai wani abu, akwai tunani, wato ba ibada ba ce. Ibn Qayyim al-Jawziyya cikin Madarijus Salikin yake cewa duk zikirin da bai hada harshe da zuciya ba, yace wayannan mutane ba sa kiransa da zikiri. An ce mutane ana nufin sufaye ne, sunan su ne, an kira su alqaumu ne saboda ana ganin sauran mutanen kawai gangan jiki ne, su ne mutane din nan kawai. Shi yasa malaman duniya suke kiran sufaye alqaumu, in ka ji an ce wa bihi qala alqaumu, ai wa bihi qala sufiyya, suna ne na sufaye. Shi yasa ake cewa Junaidu sayyidul qaumi, ma'ana sayyidus sufiyya. To ta wannan hanya ne, a hankali a hankali za ka horar da kanka har ka zo ka samu sallah ingantacciya. Har cikinsu wani yake cewa na yi sallah shekara 20 ban san ina yin sallah ba, tukunan na zo na yi sallah shekara 20 na san da ina yin sallah,
yake sannan na dawo ne sallah shekara 20 na zamo ban san da ina yin sallah ba. Abin da yake nufi da wannan sallan sa na shekara 20 na farko din in yana sallah yana shagalta da damarrukan sa, yadda idan jami'i yake bi ma bai ma san da ma limamin wace sura ya karanta, kawai da yin ji limami ya ce Allahu akbar ya yi rukui shi ma zai rukui, in limami ya ce assalamu alaikum shi ma zai ce assalamu alaikum, in shi kadai ne ma yake sallah haka ne shekara 20 sai shekara 20 yana yin sallah, to ya san da yana cikin sallah, mana ya samu nutsuwar da duk abin da yake a cikin sallah ya san da zamansa. Sannan yayi shekara 20 yana yi saboda shagalta da Allah, ya shagalta da sallar makanta. Kaga wannan wani matsayi ne babba, saboda shagalta da Allah a cikin sallah, sallar kanta din kuma ya shagalta da ita. Shine Ibn Qayyim da ya faɗi wannan makami, yace dan kai ba za ka iya ka kasa ruskan wannan makami, kar ka zaci cewa wasu ba sa iya ruska. Akwai wanda yana ibada ya mance da kansa, shine abin da ake ce mishi fana'i din, ya mance da kansa saboda ya shagalta da sallar kanta da wanda kuma yake wa sallah. Kaga magana ayi tunanin wani ma kwata-kwata ba maganarsa gaba ɗaya. To kaman wannan ne yace Ibn Umar shi ma ya rawaito da wannan lafazi, idan malaman hadisi suka ce nahawuhu suna nufin ma'anar hadisi ne, idan kuma suka ce mislahu suna nufin lafazinsa. Misalin ya ce wa ani bin umara, ya ce misluhu, to Abdullahi bin Umar ya rawaito hadisin da wannan lafazin da ya fada. Amma tunda ya ce nahawuhu, ya rawaito hadisin da ma'anar wannan hadisin. Wali muslimin an aisha radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافئه الأخبثان. باب سعودوة ديي صلى كوباء ينصلى إذن أككاو عبنشي كو أقبن عبنشي حضر عمانا أنن قابنشي أن أجيشي باء ينصلى wala huwa, sannan kuma ba a yin sallah yanda shi mai sallan yudafi uhul akhbasani, ko fitsari ko ba haya su ne al akhbasan, suna sun matse shi, to a wannan lokacin yin sallah ba shi da sallah. Wannan duka abinda zai shagaltar da kai daga wannan sallar, yadda muka yi bayanin abinci, wani zai iya bibiyan abincin a ransa. To haka ne, misali kai ne fitsari ya matsaye ka amma kana da alwala, ko ba haya ya matsaye ka kana da alwala, to wannan ko da alwalanka akwai, to ba za ka samu cikakken nutsuwa kai sallan ba. Yawanci za ka kai rukui da sauri, kai kawai duk tunaninka kai ka ce assalamu alaikum ka je ban daki ne. To saboda haka ko kana da alwala, to ka tabbatar irin waɗannan shugurgula ka je ka yi fitsarinka, ka san ba ka jin fitsari, ka yi ba haya ba ka ji, ka jaddada alwala tukunan ka shiga sallah. Kamar wancan hadisin ne shi ma yana nuna wajabcin hudurul qalbi da kuma nutsuwa a cikin sallah. Za mu tsaya nan, babu auqatin nahyi, a wata nuska babu wannan babu din da ba tambaya ne.
Assalamu alaikum. Akramakallahu. Mai tambaya na farko yana so ya san matsayin mutanen da suke yin sallah tare da liman ta tarawih, amma kuma sukan jinkirta wutirinsu su fita daga sallah ba tare da sun yi shafa'i da wutiri da liman ba. suna yin sallah ta tarawihi tare da liman, amma kuma sukan fita daga sallah su bar liman din shi, ba sa yin shafa'i da witri tare da shi.
Dama wannan shine ka'ida. Misali, idan ka san kana da ragowar nafili wanda kake yi da daddare, saboda haka in ka shiga tarawihi, limami in raka'a 8 yake yi, yake daura shafi'i da witri yadda wasu suke yi, auko kuma 10 yake daura shafi'i da witri yadda wasu suke yi, to kai in kai wannan 8 din ko 10, to kar ka yi shafi'i da witrin kai, saboda akwai ragowar nafilinka na dare. In ka gama wannan nafilinka na dare, tukuna sai ka zo ka yi shafi'i da witri. Wannan haka ake yi. In kuma kai shafi'i da witrin tare da limami, wannan ba zai hana nafilinka na daren kai ba. Za ka yi din nafilinka na dare, amma ba za ka maimaita witrin ba. Saboda idan ka maimaita witri, ya zama shafi'i. Witrin da kai a masallaci raka'a ɗaya da wanda kai in ka hada ya zamanto raka'a biyu, ya zamanto cikin daren baka da witri kenan. To saboda haka wannan hali guda biyun ne shine mutum yake da shi. Ko kar yayi witrin da daddare nafilin sa yayi, auko kuma idan yayi witrin lokacin da yake nafilin sa kuma ba zai maimaita wannan witrin ba. Na'am.
Sannan mai tambaya ta gaba, akramaka Allah, yana tambaya wai nuska na mashab na Sayyidina Usman an yi shi kwaya ɗaya ne, kira'o'i ne suka bambanta, ko kuma kowace kira'a an yi mata masahibi?
Ilimin masahib ina ganin zai kyautu a samu wani lokaci a yi lacca musamman akan ilimin masahib, musamman ma ga ƴan uwa mahaddacin Qur'ani. Shi wanda ya haddace Qur'ani ya kamata shi ya san sirrin abin da ya haddace. Abin da yake faruwa a waɗannan nusar ɗin guda biyar da muka faɗa, wanda Sayyidina Usman ya nada kwamiti, shugaban wannan kwamitin shine Zaidu bin Sabit. Abin da yasa Zaidu bin Sabit ya zama shugaban wannan kwamitin, duk da akwai manyan sahabbai su sai na Ali a zamaninsa, saboda shi ya yi sauka arada ta ƙarshe da Jibrilu ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama. To shi Zaidu bin Sabit ya samu ya je agun manzo ya yi wannan sauka. Wannan shi ne dalili. Duk da akwai su sai na Ali da su Abdullahi bin Mas'ud, Ubay bin Ka, manyan sahabbai, sai na Usman ya ce shi ne chairman din wannan kwamiti din. Saboda menene? Manzo sallama ya ce da Aisha, ko ya ce da Fatima kai radiyallahu ta'ala anha, duk shekara Jibril yana min khatama daya na Qur'ani, a bana ya mini khatama guda biyu, ya karanta min Qur'ani daga Bakara har Nasi, ya kara karantawa daga Bakara har Nasi. Ina kyautata zaton wannan alama ce cewa shi ba zan kai shekara mai zuwa ba zan rasu. To wannan khatama na karshen wanda Jibrilu ya yi wa manzo Allah, Zaidu bin Sabit ne kadai. Wasu kuma suna cewa da Sayyidina Usman din kansa su ne suka samu suka yi sauka a gumban sa Allah. Duk kuma aya ko sura da bata fito cikin wannan sauka din ba an soke karatun wannan sura. Wannan kaya yana da muhimmanci. Misali, wannan kaga akwai aya su ash-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjimuhuma. A ga wannan aya ce da a cikin wannan al-aradatul akhira din Jibrilu sai ya cire a cikin karatu. To saboda aka kaga kenan, dole a dogara da Zaidu bin Sabit da zamanto shine chairman din wannan committee din. Sannan akwai mazaya a babbi da dama, shi Zaidu bin Sabit ya fi mayar da hankali kancan kan rayuwarsa akan karatun Qur'ani, kuma yana tare da yara almajirai, har wasu manyan sahabban ma suna zuwa karatun Qur'ani a wajensa. Saboda duk mutumin da ya fi mayar da hankali akan abu in aka nada wani kwamiti, za a ce to shi ne chairman, saboda kuskure ko kaɗan zai iya ganewa. To shi ne a hakan fa shi idan ka kawo masa wasu ayoyi kace ka haddace manzali sallama yana karantawa to zai ce to waɗannan ayoyin ba su fito a cikin al-aradatul akhira ba basa an soke su an soke karatun su in ka kawo masa wasu ayoyi yadda da zu muka bayyana an har hada da wasu tafsirin da manzo yayi wa ayoyin ko fahimtar wasu sahabbai zai ce to wayannan tafsiri ne da fahimtar sahabi wani sai ya ware abin da yake tafsiri ya bar gundarin wannan aya a haka ya bi diddikin abu ya bi diddiki karshe sai ga suratul tauba karshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minin zuwa karshen sura ya haddace ya ji abun manzon Allah a cikin wannan al-aradatul akhirah amma bai ga kowanne sahabi ya kawo ba saboda haka yake dinga shela yana cewa akwai wasu ayoyi da naji manzo ya karanta mun al-aradatul akhira amma ban ji kowanne sahabi ya karanta ba fa duk wanda yake da ragowar wasu ayoyi da ya haddace ya kawo saboda shi fa duk da ya haddace qur'ani ya samu arada akhira a dukkan manzo sallama baya dogara da wannan din sai ya ji wani sahabi ya kawo wato an yi aiki ne wanda yake bi dukka wanda ba zai taɓa yiwuwa a samu kuskure a ce wata kalima ta salwanta ko wata aya ko wata sura ta salwanta ba to saboda haka sai wani sa kuma baya faɗan aya saboda kar ya faɗa ta zo ka ce ai kai ma kaji sai ce akwai wata aya a sura kaza haka zai ce idan ka zo ka faɗa yayi daidai da ayar dama ya santa shikenan sai ya ce to a rubuta yanzu mutum ne kamar suntuwa ne aka samu suntuwa ba a cewa an tsinci kudi naira 10,000 a cikin jaka baka da kaza kaza wani ya zai ce nasu ne ba za a ce an yi suntuwa kowa duk wanda ya san wani abin sa ya fadi ya zo yi bayani a bashi to haka ake yi to a hakan shi sai na zaidu bin sabit duk waɗannan kira'o'i da riwayoyin da aka ji sai ya sa aka shigar cikin rubutun da aka yi ba dogo ba wasani sabanin mushabin da sayyidina Abubakar ya tara yanzu misali kaga qul fihi ma ismun kabirun akwai kira'a ko wal anhum la'anan kabira akwai qul fihi ma ismun kabirun akwai wal anhum la'anan kabira to saboda haka a musabin da sayyidina Abubakar ya tara to wadannan ayoyin guda biyu za rubuta su so biyu ne saboda kabir da kafir in dai za musu dugo ayi musu wasali to sai dai a rubuta su so biyu an karanta wannan shi kuma ya dauke wasalin da dugo saboda kabir din in ka mishi dugo ba dungun farko ya dungu na biyu ya zamo kabir in kai dugo uku dungun farko sannan kuma dungu na biyu kasa dugo biyu a kasa ya zamanto kabir haka yake ma'ana duk wadanda shi yasa nake cewa ba zai yi mutum haka kurum ya zo ya yi magana akan al-masahib ba sai ya tara littattafai da aka rubuta al-masahib da yawa ya karanta zai fahimta sai tsarin da aka bi aka zo aka rubuta qur'ani tukunan zai zo ya fahimci a ina aka dosa ita ina aka tara wanda qur'ani domin haka kuskure ne za ku dinga gani cikin littattafan ulumul qur'an wanda waɗanda suka rubuta ba ahalin ba su san ba ba su san hija da kira'a da riwayat ba za ka ji suna cewa tara qur'anin da sayyidina Abubakar yayi ya tara da sabatu ahruf gaba daya wanda kuma shi sayyidina Usman kuma ya jarrada musafin daga sabatu ahruf cikin sabatu ahruf din ne ya dauki harafi daya sai aka ya tara qur'anin da shi wannan kuskure ne sayyidina Abubakar da sabatu ahruf ya tara qur'ani sayyidina Usman da sabatu ahruf ya tara qur'ani salon ne ya bambanta sayyidina Abubakar sabatu ahruf din duk zai kawo su shi kuma sai na Usman Sabatu Aruf din zai shigar cikin rasmin shi yasa ba a cewa khattu ai a larabcin aka ce ma khattu shine rubutun da zai karanto yana da dugo yana da wasali in aka ce rasmu to rubutun da baya zane kawai rubutu ne wanda baya karantuwa sai wanda yayi abin shi zai iya karantawa ai shi yasa da sai na Usman aka gama rubuta masahif din nan guda biyar bai ai aika masahif din gari ya ce su je su karanta ba kowanne musafin an aiko maka to tare da sahabin da zai koya wa mutane wanda musafi yanzu kamar mutanen Nigeria ne aka aiko mana wasiku da rubutun China za mu iya karanta to sai dai a haɗa mana da ɗan Sin Sini ɗan China ya ɗauko wasikan ya zo ya tara mu ya karanta mana a nan ne za mu fahimta to kamar haka ne wannan rasmu ɗin zane-zane ne wanda ba zai karantu hatta a gun Larabawa ba hatta a gun Larabawa ba zai karantu ba sai ta hanyar malamin da aka bashi kofin wannan Qur'anin ya kawo gari yanzu misali idan ya tara almajirai goma ya karantar da su Qur'ani wannan rasul din ya karanta ya koya musu ka san su goma su kuma tunda an koya musu za su iya karantawa to saboda haka zaka ga ba kowanne harafi ne cikin wannan rasul din ake rubutawa ba yanzu misali shirkan da shuraka cikin Mustafa Usmani ba a rubuta Hamza kwata-kwata a duk abin da ya zama to Hamza ne ba a rubuta shi sai a bar wajen yamci in ka ga gu empty ba komai to Hamza ne a wannan wajen haka ne ya'un ba a rubuta ta akwai abubuwa guda bakwai wadannan abubuwa guda bakwai su suka bambanta rasmu ar-rasmu al-usmani da irin rubutu haka na larabci wanda yanzu muke rubutawa to suru wannan ne aka tara Qur'ani aka shigar da sab'atu ahruf din cikin rasmu din sannan aka hada wa kowanne musafi malami wanda ya san ka'idodin wannan rasmu din to shine aka je ya koyar to shine zamanin da yazo Farisawa da sauran mutane da yawa sun musulunta to shine sai aka yi shawara lokacin su Khalil bin Ahmad al-Farahidi su Ma'az al-Harra da ire-iren su sibawai shine suka zo suka sawa Qur'anin dugo kuma suka mishi wasali wasalin kam ya samu jinkiri ma sai da ya kai kamar karni na uku ma tukunna aka zo aka yi mishi wasali duk dugon ne asalin harufa din guda bakwai wanda mazo yake magana akai din wasu harufa ne wanda a karkashin su ne wadannan harufa da aka yi musu dugo din suka fito misalin wannan kun ga in kace alif lam mim su ta he su yasin tasin harufan da suka zo farko-farkon surorin nan harufa ne guda goma sha hudu ko wanda aka hada su silhu suhairan man qata'aka ko silhu sad lam ha suhairan kuma sin ha ya ra da alif man kuma mim nun qata'aka kuma qaf ta ain kaf harufa ne goma sha hudu ba to goma sha hudu rabin goma sha hudu nawa ne bakwai ne to rabin goma sha hudu din su bakwai su ne sab'atu ahrufin da manzo Allah ya ce an saukar da Qur'ani a kai to waɗannan harufa guda bakwai to da su ne Zaid bin Sabit ya rubuta al-masahib al-khamsa gaba daya waɗannan harufa guda bakwai kuma cikin su aka samu guda bakwai suka zamo me suka zamanto goma sha hudu waɗanda muka karanta to cikin goma sha hudu kuma aka samo wasu goma sha hudu sai suka zamanto me suka zamanto 28 kenan to saboda haka ne asalin wannan sab'atu ahruf din to da su aka rubuta Qur'ani to shi yasa zaka ga maganganu kala-kala iri-iri akan wannan wanda shine hakikanin abin da yake faruwa din da yanzu aka misali yanzu kamar sa'at yana cikin wannan sab'atu ahruf ma'ana waɗannan sabatu ahruf din harufa ne wanda ba su da dugo. Duk harafin da kaga yana da dugo to samar da shi akai. Yanzu misali qaf qaf yana cikin harufa 14 nayi yana da dugo, saboda haka samar da shi akai karkashin wani harafi cikin waɗannan harufa guda 7 din. Shine unzila hadzal qur'an ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara da manzon sallama ya fada wannan hadisin kenan. To saboda haka dan wannan lokaci gangani ba zai yi wa zuwa ma bayani yadda aka rubuta mushafi da yadda aka tara da yadda aka hada kowane mushafi da malamin da zai je ya karantar da shi da yadda asalin yadda aka tushen sabanin waɗannan qira'o'i waɗanda ake magana a kan sunnan duk tare da sanin cewa kira'o'in nan gaba ɗaya da ake magana a kansu duk rasmu din ya zo ya hada su gaba ɗaya. Da wannan rasmu din adadin harufa na cikin Qur'ani a kowace kira'a da kowace kira'a ɗaya ne, adadin wasali duk ɗaya ne, asalin adadin dugo duk ɗaya ne. Da wannan ne Qur'ani yake nuna mu'jiza. Yanzu misali muna karanta sari'u ila maghfiratin ba. To idan kaga Abu Amr al-Basri ko Ibn Kathir ko Ibn Asim yana karantawa wasari, to wannan gaudin da aka kira'a su aka kara ka gane. To su kuma a kira'ar ka kai na warsita kake karantawa sari din, akwai inda kai ka kara ko kuma akwai inda su suka rage. Daga misali adadin zai zo ya haɗu ya zamanto daidai. Da wannan ne Qur'anin zai zamanto magana Allah ne, wanda ba wanda ya isa yi Qur'ani irinsa. Misali waƙalu ta khazallahu waladan subhana da ƙalu ta khazallahu waladan subhana. Ta wanda ya cire wa ɗin ya karanta ƙalu ta khazallahu kamar Ibnu Amir da Shami ba ya cire wa ba, to za ka samu a wata ƙira'arsa a wani ku an ƙara wa'udin. Ya maye gurbin wannan wawudin, wannan wawudin da ya cire ba adadinsa shida ba ne, to wancan wanda ya kara ma adadinsa shida, to adadin sun haɗu kenan. A haka gaba da yake tafiya, ba zai yi wani lokaci gangani ka zo ka abin nan ba. Saboda haka farko rasmu, sannan kuma daga rasmu sai harfu, daga harfu sai wannan rasmu harfu shakalu lafzu abu hudu ne. Rasmu din shi ne farko, tukuna ka samu harfu, tukuna ka samu shakalu, tukuna ka samu lafzu. Kai yanzu Qur'anin da kake karantawa lafzu kake karanta. Sai yasa Maulana Sha'ama Tijani cikin Jawahirul Ma'ani yake cewa ba wanda ya isa ya karanta Qur'ani da rasmu sai manzo Allah. Yanzu misali na ya ɗauko karatu tun daga Bakara zuwa minal jinnati wan nasi da warsh, duk harufan ne na karanta, amma duka ba na karanta Qur'ani, na yi khatma a riwayatu warsh. In wani ya yi khatma da hafs shi ma ya yi khatma da riwayatu hafs, ta gane riwayatu warsh ba ta ɗauke da dukkan harufan. Hafs ba ta ɗauke da dukkan harufa. Wanda zai karanta Qur'ani a ce ya karanta Qur'ani daga dukkan harufa shi ne wanda zai iya karanta Qur'anin ba duku ba wasali, ya yi sauka. Saboda haka kai in ka zo kul fihi ma ismun kabirun wa manaji'u linnas ka wuce ba, to ina kathirun din ka bai shi ka baka karanta ba kai ai. To shi manzo da lafazi ɗaya zai karanta kabirun din da kathirun ya wuce, ba tare da ya maimaita su ba, abinda a hankali baya yiwuwa. Ta saboda haka Maulana Sha'ama Tijani cikin Jawahirul Ma'ani ya yi magana daƙiƙ, wanda wannan maganan da ya yi in ba wanda yake yana da ilimin ulumul Qur'an, yana da ilimin rasmu da masahib, ba zai gane ma me yake nufi ba. Saboda ya kassama karatun Qur'ani zuwa kashi shida. A wannan maganar nashi ne ma wasu ke cewa wai ya ce salatul fati ta yi Qur'ani. A wannan magana a kashi na shidan ne yake cewa to wanda zai karatu irin wannan yace to ya karanta wani salati cikin salatai ya bi masa da yayi karatun Qur'ani. Abin da fai fada muke nan fa, abin da yasa yace ai riwaya ma ta zo rubba qari'in jil Qur'an yal'anu, daga karanta abin da zai la'ance ka ba gwara kai salatin annabi wanda ba la'antan ka a ciki. Wanda kuma irin wannan magana istatli a majmu'ul fatawa Ibn Taymiyyah ya fada, yace da mutum ya karanta Qur'ani baya bawa Qur'anin darajarsa, baya jin ma tamkar yana karatun Qur'ani, ya duba wani zikiri min al-azkar ya lazamta yana shi yafi masa amfani, yace Ibn Taymiyyah istatli maganan da Sheikh Ahmad Tijani ya fada a cikin Jawahirul Ma'ani. Amma me yake faruwa kawai ana cancanku da abu ana za an ce kaza to a dauko littafin mana kuma a kawo littafin gun masu littafi su yi bayani. To wannan shine a takaice, gaskiya ba zai yi ma bayani gaba ɗaya ba a dan lokaci kan gani.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya na gaba mallam yana tambaya ne wai menene matsayin sallah a majalisa maimakon zuwa masallaci, wai me matsayin yin sallah a majalisa irin ta matasa maimakon isa masallaci?
In dai akwai masallaci kusa, to a matsa masallacin aje ayi sallah, to sallar tafi. Amma hadisi la salata li jaril masjidi illa bil masjid, wannan ba hadisi bane sahihi, musamman a mazhaba ta malikiya wato jaizi ne. Inda kai dai wani masallaci ne kuka ware, misali kuna jin sauran musulman su ba musulmai bane, to wannan hukuncin sa daban, yana da hukunci na masjidul dirar, wanda Allah ya hana manzo Allah ya je ma ya tsaya a wajen la takufi abada wannan. Amma in dai ba wannan itikadi ana sallah anan, ku kai sallah ko wannan ku yana da sallah, amma mafifici shi ne gaba ɗaya ku haɗe a gu ɗaya ko masallaci dai ku yi sallah.
Shi mai tambaya na ƙarshe ba tambaya ba ce, wai roƙon addu'a yake, wai ƴan gudun hijira sun zo mar daga gaidan kuma ga ƙaramin ƙarfi, sai dai a tallafa mar da addu'a.
Ina ganin ma wannan ai ba addu'a kaɗai yake buƙata ba, idan akwai taimakon da za a iya yi masa wannan abu ne wanda ya shafi dukkan musulmi gaba ɗaya, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi waɗanda fitin cikin gaba ɗaya. Summa sallaha bainal maghribi wal isha, ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam sallar al'asr din da ya mance ya shagalta din, to shine sai ya rama sallar tsakanin magaruba da isha. Wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da abin nan malama al-madahibul arba suke magana a kai, ire hukuncin na al-yasirul fawaid. Yasirul fawaid shin da ke sallar la'asar ta riga sallar magaruba, to shin sai an rama sallar la'asar din da ta riga za a yi sallar magaruba, au ko kuma za a iya sallar magaruban tukuna? Tukuna sai a zo a rama sallar la'asar wacce ta riga magaruba din. Mu agunmu malikiya, idan mutum bai tuna ba sai bayan ya yi sallar magaruba ya tuna la'asar din, to zai iya la'asar din bayan sallar magaruba, wanda hadisin yake magana kai. Amma idan ya tuna da ana bin sa sallar la'asar bai samu yayi ba, to ba zai yi yayi sallar magaruba ba sai ya rama sallar wannan. To shi mu malikiya muna fassara wannan hadisin a matsayi manzo Allah bai tuna da sallar la'asar din ba sai da bayan sun yi sallar magaruba. Wannan kenan daidai da mazhabar malikiya kenan, wadanda suke cewa koda ya tuna tunda magarubar lokacin ta ya shiga sai yayi sallar magaruban tukunin zai yi sallar la'asar din, to sun dauki hadisin a zahirin sa. Na'am. Sai na duru madawas kamar yadda kuka faɗa da mutanen gaidan mallan zai musu addu'a, Allah subhanahu wataala ya yayi a gaidan da dukkan makoyi na wadannan cututtuka da ake fama da su.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya yi mana kuma wannan damuwoyin da muke ciki gaba daya, musamman yan gudun hijira da mutanen da suke gidajensu wanda suke cikin damuwoyi na rashin babu. Allah ya fata, Allah ya sare. Allah na shirya za ja kafa daya. Fatiha ma salatul fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتنا وخاتم رسول الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقك الجزيم الكتاب العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتنا وأنا نتيمكم سيكبا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يكيد هالي دكا يا مالا يا شيخ أتيبك أمس